Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masauraro, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na ƙarshe a yau. Nan gaba za mu bude layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya. A cikin shirin namu har yanzu za ku ji matsayar da Najeriya ta ɗauka akan hukuncin da wata kotu a ƙasar Ingila ta yanke akan Najeriya. Kamar kullum domin bayyana ra'ayoyinku lambobin da za ku kira su ne 1-202-202-205-255. Kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus a farko kama a jero lambobin. Kafin nan ku karkada kunnuwanku domin kosar filo a shirye yake ya karanto muku labaran namu.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau mutanen da suka mutu dalilin barkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya kai 2000 a cewar wani rahoton da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar yau Juma'a. Hukumar ta ce yawan mutanen da aka tabbatar da kamuwar su ita ma ta cira inda ta kai sama da 300,000. Duk da yake kwayar cutar ta yaɗu zuwa wasu sabbin yankuna, hukumar WHO ta ce yawan mutanen da ke kamuwa a duk mako sun kai 77, ko da makon da ya gabata babu wani sauyi da aka gani tun wata 1.5 da suka gabata. Kwayar cutar da yana ci gaba da yaduwa, duk kuwa da ci gaban da ake samu na kula da waɗanda suka kamu da ita da kuma allurar rigakafin da ake basu, wanda yanzu haka aka baiwa sama da mutane 200,000 a gabashin Kongo. Ma'aikatan lafiya na fama wajen shawo kan cutar a ƙauyuka da yankunan da ake tashin hankali. Yawancin mutanen ƙauyukan ba sa yarda da likitoci da sauran ma'aikatan lafiya. Yau Juma'a, hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa a Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukaciyar guguwa. Da alamu guguwar Dorian za ta rikiɗe ta koma guguwa mai hatsarin gaske, yayin da ta nufi arewa maso yammacin Bahamas kuma za ta kai ga jihar Florida a ƙarshen makon nan a cewar hukumar. Gwamnatin Bahamas ta fitar da gargaɗin sa ido akan guguwar a arewa maso yammacin ƙasar, yayin da shi kuma gwamnan jihar Florida Don DeSantis ya ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin jihar. Ruwan sama da guguwar Dorian za su iya haifarwa da ambaliyar ruwa mai hatsari da zai iya janyo asarar rayuka, a cewar hukumar da ke sa ido kan guguwar. Yanzu haka guguwar tana ɗauke da iska mai tafiya kilomita 165 a cikin sa'a guda. Firaministan Pakistan ya yi kira ga 'yan ƙasarsa, wato su baiwa 'yan yankin Kashmir haɗin kai ta hanyar fitowa su tsaya ƙofar gidajensu da shagunansu da ofisoshinsu har na tsawon mintuna 30 a yau Juma'a, sai dai yawancin mutane sun yi tambayar taya wannan abu zai taimaka wa 'yan Kashmir. Ko ma me suke yi, sun yi shi ne ba tare da an yi wani shiri ba. Ɗaukar irin wannan mataki ba abu bane da zai taimaka ba. Al'umma ba ta da tunanin wannan zai taimaka wa 'yan Kashmir, a cewar Malik Mahmud, wanda ke tsaye gaban shagonsa a babban birnin Islamabad. Lokacin da aka tambayi Shawiz Khatak, wani mai shago, cewa ko zai iya barin shagonsa ya tsaya a waje, sai ya ce zai bi duk wani abin da ya ga sauran masu shaguna sun yi, amma ya ƙara da cewa shi bai fahimci wannan mataki da aka ɗauka ba. To, labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Venezuela ya caccaki Amurka bayan da gwamnatin Trump ta saka sunan shi tare da Samark Uze Lopez, ɗan kasuwa a Venezuela, a jerin sunayen mutanen da ake nema ruwa a jallokan laifukan fasakorin miyagun ƙwari da halarta kuɗin haram. El Asmi an zarge shi da wata gagarumar safarar miyagun ƙwayoyi da ya haɗa da sojojin ƙasar Venezuela da sauran wasu danginsa da su ma suka riƙe wasu mukaman gwamnati. haka shi ma tsohon shugaban hukumar leken asiri ta Venezuela wanda ya bar kasar a baya-bayan nan ya zarge shi da alaka da kungiyar Hezbollah da kasar Iran ke marawa baya. Tun farko dai shugaban kasa Nicolas Maduro ya kare mataimakin nasa yana cewa El Asmi ya zanto mutumin da ake yi wa cin zarafin siyasa daga gwamnatin Trump mai nuna wariya, wato mai nuna wariya da rashin kaunar Larabawa. Daga ƙarshe wata tawagar masu bincike da ƙwararrun ma'aikatan jin ƙai sun samar da wata hanya ta tunkarar matsalar cin zarafi a sansanin ƴan gudun hijira na Dallo Ado dake ƙasar Ethiopia, wato Habasha. Hanyar da suka samar da ta hada da samar da wasu jerin shirye-shirye da ake kira Unite for a Better Life, wato haɗa kai don samar da rayuwa mai kyau. Haɗar da ƴan gudun hijiran Somalia dake zaune a sansanin domin kawar da abubuwan da ke haifar da cin zarafi a sansanin.
To labarin duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma bar mu faro daga Najeriya, inda hukumomin kasar ta ce za ta kalubalanci wani hukunci da wata kotu a kasar Birtaniya ta yi akan wata kwangila ta aikin samar da iskar gas da gwamnatin Najeriya ta zamanin marigayi Umaru Musa Yar'Adua ta sa hannu da wani kamfani mai suna Process and Industrial Department a Turance a shekara ta 2010 akan kuɗi miliyan wato biliyan 9.6 na Amurka. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari ya ba wa hukumomi biyu umarnin su yi bincike akan maganar wannan kwangila. Hukumomin su ne EFCC da ofishin leƙen asiri na ƙasa, wato NIA, hadda su feto janar na 'yan sandan Najeriya. Shugaba Buhari ya ce ba kwangilar kaɗai za a bincika ba, hadda waɗanda suka sa hannu a kan kwangilar. Layi Muhammad shi ne ministan watsa labaran Najeriya.
Looks a bit fishy. We will do our best to ensure that the Nigerian assets are not touched, and they are leaving no stone unturned in this respect. But we must continue to insist. We have been looking for solutions.
Anan Layi Muhammad ne yake cewa mun hango sarƙaƙiya a cikin cinikin da sa hannu a kwangilar a zamanin wancan gwamnati da ta gabata. Saboda haka muka ce a binciko su waye jami'an gwamnati da suka wakilci Najeriya a wajen sa hannu a kwangilar, domin gashi ta zama tushen bashi har na dalar Amurka biliyan 9.6 da ake bin Najeriya, wanda kotun Birtaniya ta yanke hukunci a makon da ya gabata. Layi Muhammad ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar ba za ta bari Najeriya ta rasa waɗannan maƙudan kuɗa ba, za ta yi iyakacin kokarinta wajen warware matsalar har a samu maslaha. Yaya Badar Same Nasara Umar yake kallon wannan yunkuri da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi akan hukuncin kotun na Birtaniya?
Ban ga dalilin da tun farko kotun Ingila take da hurumi na wannan shari'a ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma ban ga dalilin da ita Najeriya ta yi sakaci ta ƙi aiwatar da wannan bayani ba. Menene dalilin da yasa gwamnatin Najeriya sai yanzu ake fargar jaji bayan an yanke hukuncin tun 2017 karkashin kuma wannan gwamnatin, kuma aka kasa kokari a yanke wannan magana ta zo karshe a samu maslaha a samu yarjejeniya, sai yanzu da aka samu umurni na aiwatar da wannan hukunci na kotu? Ba wai hukunci ne kotu ta bada yanzu a cewa Najeriya ta biya ba, a'a, hukunci ne na aiwatar da wancan hukunci da aka riga aka bada. To saboda haka akwai abubuwa da dama da zamu lura da shi idan Najeriya na tunanin me za ta yi yanzu. Na ɗaya ba magana daga ƙara ne da kamar shi ministan shari'a yake magana za su ɗauka ƙara ba. Domin ɗaukaka ƙara ya kamata a yi shi ne tun 2017 31 ga Janairu da aka bada wancan hukuncin.
To shi ma dai a lokacin da yake nazari akan hukuncin da kotun Birtaniya ta yi, sakatarin kungiyar Global Watch da take sa ido da kokarin yakar cin hanci da rashawa Ibrahim Musa ya ce Najeriya tana buƙatar taimako daga kungiyoyi da ke kare haƙƙin bil'adama a game da wannan batu na bashi.
Take-taken Ingila akan Najeriya abin yana ban tsoro, kamar ba su ne suka ba mu yancin kai ba. Ina kalubalantar manya-manyan kasashen duniya su yi nazari akan halin da Ingila take so ta sa Najeriya a ciki. Saboda haka kasashen duniya da musamman ma kungiyoyi masu zaman kansu na kare rajin haƙƙin dan adam kamar su Human Rights Watch, Amnesty International da sauransu su fito su yi kururuwa. In ba dai idan bakar fata ko dan Asia laifi za su yi abu, za su ce ya take haƙƙin dan adam, to ga Bature yana nema takewa ƙasa wanda ainihin take rufa sama da mutum biliyan 2 asiri a duniya tana so ta taka mana yanci.
Wannan kwangila da ta samar da iskar gas ce kuma kwangilar shekaru 20 ce. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan Najeriya ta kalubalanci wannan hukunci a kotu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To wannan kenan. A gode wa Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sarare, kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku akan duk wani batu da ya dame ku ko kuma wanda ya shafi ci gaban kasa. Kuma lambobin da za ku kira su ne 1-0-1-2-0-2-0-5-2-6-5-5. Bari in sake karanto lambobin. Alamar ƙari wato plus 1-0-2-0-2-0-5-2-6-5-5.
Ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwai a tashi wata bamba kware sarki ne wagi yace duku sawawa dagajiyawa ne mazalura da harshen ka alƙalin zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma shi ko mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan ko magini ne kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayi fofta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne akwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin ya ba kyauta a ko ina ai tukuici ne mai baka shawaran kiki gani na dan uwa ne ka so mai saka a ko ina hakan ai daidai ne a hado a zo a zauna ai hakan ma arziki ne nagode Allah nagama gode Allah
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To gashi mun samu kira daga jihar Kaduna, wake kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka
a yau? Yau ina da ra'ayi kuma ina jinjina ga ita kanta wannan kafa ta gidan rediyon BOA na sashen Hausa. Jiya sako ya iske mu wanda gidan rediyo ya bamu t-shirt da fesin kaf da birika na wannan gidan rediyo wanda Dr. Yusuf Harande ya kawo mana mun zauna da shi a nan jihar Kaduna mun yi taro da shi kuma mun gaggaita mun ji daɗi kwarai da gaske domin ya kawo mana t-shirt na logo din ita kanta wannan gidan rediyo a matsayin shugaban masu buga waya a wannan gidan rediyo na sashen Hausa da muryar Amurka da ke Najeriya muna jinjina kuma muna godiya kuma muna fatan Allah ya ƙara danƙon zumunci tsakaninmu da ku ya kasance ya zama har a abada.
Amin.
Kuma ƙarshe da muna so yi kira ga tsohon shugaban karamar hukumar Dankuwa da Guwa Ahmed Suleiman Sa'adu Shindi, ya kamata da ya dawo ya ƙara taka takara domin samun ci gaba. Kuma idan muka dawo zuru, za mu jinjina ga Abdullahi Musa Magaji, wanda aka fi sani da Hero. Gaskiya shi ma muna fatan Allah ya sa ya zo ya taka takara a wannan karamar hukuma ta zuru, da fatan za ku tashi lafiya. Muna jinjina.
To, godiya muke Malam Musa. Sai kuma jihar Taraba, wake kan layi.
Alhassan ɗan sanda daga jirgin ɗorawa karamar hukumar Wukari.
To, wannan Hassan, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina wato yau Allah ya
to, masha Allah. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina abubuwan da suke kira tsakanin Najeriya da Ingila.
Eh.
Ya kamata gwamnati da kanki tsaye. Domin ba haka ba, tun da muna kusan tattalin arziki.
Kana jin mu Malam Hassan? So da alamun mun rasa jihar Taraba, amma yanzu kuma akwai wani akan layi daga jihar Kebbi. Wake kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam. Wake kan layi?
Sunana na Kurman Marikoto area Zoro Kebbi State, wanda aka fi sani da Annati. Alhaji Musa Garo, barka da sauka.
To, ya menene ra'ayinka?
Ra'ayina a yau ina kira ne ga Deputy Governor na jihar Kebbi. Asali da Allah dai mu dai ba mu yi sa'a ba, duk mu ba mu sa'an wane ce ba. A ce Deputy Governor jihar Kebbi wai mota uku bayan ki kuma dan zuru ne, mene an wane shi? Sannan na biyu kuma ina jinjina ga Alhaji Musa Magaji, wanda aka sani da Horo. Allah ya ba shi ciyama ɗin zuru, kuma Deputy Governor ka gyara, wallahi ya ba mu tare kai 100% na haɗi.
To,
don haka ka gyara,
mun
gyara ne don a gyara.
Mun gode Malam Nasiru. Yanzu kuma sai jihar Neja, to wake kan layi?
Suna tare da Ibrahim mai wanke hula a garin Mai Gode a Kimba.
To, Malam Ibrahim, menene ra'ayinka na ƙashin kanka a yau Juma'a?
To, alhamdulillah, ra'ayina na farko na ƙashin kaina, ina muku godiya game da ainihin ziyarar da kuka turo wakilinku yi mana a Najeriya, da kuma kyaututtukan da kuka babu, muna muku fatan alkhairi. Na farko kenan.
Godiya muke.
Yawa, sannan na biyu akwai sako da aka bani, aka ce dan Allah ku taimaka wanda ke da ainihin hannu a kai, a taimaka a yi mana hanya da tsakanin dagacin da jaha da dagacin kanyi da hakiman shi. Sun ce dan Allah a taimaka musu da hanya abin ta kama daga Eddi zuwa Kanya. Dan Allah a taimaka musu, sako ne zuwa wurin gwamna, dan Allah a taimaka a yi musu hanya. Abin da suka ce in gaya ma gwamna kenan, Allah sa kuma ku isa mun da sakonmu.
Amin Malam Ibrahim. Abin da za mu iya yi kenan, mu watsa labaranmu don mutane su saurara kuma su ji. Muna fatan kuma sako zai kai ga wanda aka nufa. Sai kuma jihar Rivers, wato Port Harcourt. Wake kan layi?
Sunana Haruna daga Port Harcourt.
To, Malam Haruna, menene ra'ayinka?
Ina so zai nuna bakin ciki na abinda gwamnan Port Harcourt ya yi wa musulmi a Port Harcourt, na ruce masu masallaci da ya yi.
Amma wannan batu ka san mutane da yawa suna ta kece-kece a kai.
Yana nuna ma musulmi kiyayi a fatakar.
To, Allah Ubangiji ya mana maganin duk wani abin da ya fi ƙarfinmu. To, yanzu kuma sai, yawa mun gode sosai. Yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Taraba. Wake kan layi?
Sunana Alhaji Abdulmumini Balankauji a Wukari, jihar Taraba.
To, Alhaji Abdulmumini, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina shi ne mun yi zaɓen Buhari, mun so shi, mun jefa mishi ƙuri'a, amma gaskiya abubuwan da yake tafiya a wannan gwamnati ba ma jin daɗinsa. Ana faɗa a Wukari yau shekara da shekaru, amma Buhari ya juya baya kamar bai san mu ba. Kuma mun wahala, mun jefa masa ƙuri'a, mun tashi an karkace mu da mutane, an ba mu wahala. Yanzu haka tsakanin Wukari zuwa Kakun ba a bi, tsakanin Wukari zuwa cikin Benue ba a jana kashe mutane, amma juya baya. Mu ba 'yan Najeriya ba ne? Ya kamata Buhari ya sani cewa ba duka mu 'yan Najeriya ne. Saboda haka ya taimake mu a zo a kawo zaman lafiya a Wukari.
Amin. Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ko'ina. To, mun gode sosai da wannan kira naka. Yanzu kuma sai daga Kotonu. Wake kan layi? Daga Kotonu, wake kan layi?
Daga Yobe ne.
Oh, Yobe. Waye ke kan layi?
Daga karamar hukumar Gadan Dalami mai injini.
To, Dalami injiniya, menene ra'ayinka yau?
To, ni yau ra'ayina wato kwakwan kudin da namu mai gam da aka ci karba shi ne ke ba mu wahala da mu da jama'ar makarmu hukumar Gaidan, saboda kudi kudin da ya yage yau a Gaidan indai akwai gam a jikinsa in ka bayar ba za a karba ba.
To ai malam Dallami, akwai wata sanarwa da babban bankin tarayya ta bayar cewa duk mai irin wannan kudi a tanada su ta bada adadin lokaci da in ya wuce wannan lokacin ba za a karba ba, kuma sai ka duba jaridu za ka samu wannan bayani.
To ai daman yanzu ma alfarma ce za mu nema da Allah, babban bankin Najeriya dai da Allah ya mana alfarma, mu karamar hukumar Gaidan halin da muke ciki ba mu da kasuwa, daman wannan kudin naira 10 naira 5 ai shine kudin mu wannan, ba mu da banki a karamar hukumar Gaidan ba.
To amma ya gaggun marasa kyan suke magana,
da mutanen mu sun kai musu kudi ba sa karba.
To ai irin wayannan kudaden aka ce a tattara domin a kai wa babban banki, sai amma in ka mayar za su baka kudin ka ne, ai ba wai kawai shikenan ka.
To mu yanzu muna da akawun yawanci talakawa ba su da akawun, wani ɗan naira 1,500 a hannunsa, shi ba yi da labari ba a jaridu yake jiwa, ba jarida yake karantawa ba, kawai sai dai jira na tsakari da an ce an daina karba, ya je shago an ce ba za a karba, mu mun ɗauki na kuɗaɗen mu mun kai gidan mai sun ce ba za su karba ba.
To Allah ya kyauta. Muna kuma fatan cewa waɗanda aka isar da wannan sako domin su ya isa gare su. Yanzu kuma sai jihar Plateau, wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bala Komanda ne daga Bukur jihar Plateau.
To Bala Komanda, menene ra'ayinka yau?
To ra'ayina a yau, Allah ya saka muku da alkhairi, dan waiwayi gwamnatin jihar Plateau ne akan yanda aka yi zabe lani lafiya aka gama zabe. To ya kamata tun wancan lokacin ya kamata ta waiwaye mu, saboda mu ji menene ake kira roman demokradiyya a cikin wannan gwamnati. Akwai hanyoyi da wa'ansu wurare da gwamnati ya kamata a ce ta waiwaye mu, ta duba mana, ta mana, ta taimaka mana, saboda ruwa yana shiga gidajen mu da sauransu, abin da ya shafi Bukur da cikin garin Jos da sauran wa'ansu kewaye. Ya kamata gwamnati ta duba wannan gaban tunda mun zabe ta, saboda ta yi mana aiki ne. Shugaban gwamnonin Arewa ya duba wannan magana, ya mana aiki dan Allah, tunda lokaci yana tafiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Muryan Amerika, Bala Komanda daga Bukur jihar Plateau.
Godiya muke malam Bala Komanda. Yanzu kuma kira wanda yake kan layi daga jihar Gombe, ke wane ne yake magana?
Muhammadu Zarmane daga Gombe.
To malam Muhammadu, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina, muna roƙon gwamnatin Inuwa yaya da muka yadda muka zabe shi ya yi mana hanya gwiwa daga zuwa Urugu.
To mun gode, mun gode
mana ya duba mana yadda muka yi wahala muka zabe shi.
To mun gode sosai malam Muhammadu. Yanzu kuma sai jihar Bayelsa, wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana? To malam Suleiman, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina da shi ne ina magana ne akan shugabanninmu na jihar Bukur. Kamar yan majalisunmu da gwamnatinmu, muna so da Allah ta haɗu duba yankinmu na karamar hukumar Toro, musamman arewacin karamar hukumar Toro. To tsakanin da Allah wannan yankin, muna da asalin bukatun ayyuka masu muhimmanci da yawa, musamman arewacin da taccen kurewa din nan, gaskiya akwai ayyukan da har yanzu ba mu sana, kamar ba mu sana gwamnati ba har yanzu.
To muna fata mahukunta suna ji kuma za su dau matakin da ya kamata su dauka. Yanzu kuma kira na gaba daga jihar Taraba, wake kan layi.
Muhammadu Sarawu ne daga garin Jibo, Taraba State, da Bukari local government.
To malam Muhammadu, menene ra'ayinka yau?
Eh, ra'ayina duka ga mu yan Najeriya, ya kamata wannan gwamnati na Buhari, gaskiya ba za ka ji yan kudu suna kuce Buhari ba, amma sai mu yan Arewa ne muke sauka wa Buhari.
To
saboda haka ya kamata mu karatun tanansu mu dawo da hankali domin mu gina Arewa, saboda kudu sun mana tunkusau.
To amma in ka ce kudu Arewa, baka ware kasan mutane ba, baka yi wariya ba nan?
Na'am, ba yi wariya ba. Mu yan Arewa mu muke tunan Buhari, gaskiya hakan bai dace ba.
To Allah ya sa a gyara. To da kira daga jihar Taraba wanda Muhammadu ya yi, kuma shi ne kiranmu na ƙarshe. masu sauraro, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 4:24. Ga kuma shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kama na kasar Jamhuriyar Kamaru suna zawarcin tsohon dan takalai dan kasar Patrick Boma domin ya zanto sabon mai horas da ƴan kwallon kafan club din Indomitable Lions. Hakan ya samu asali ne da tun lokacin da club din ta samu matsala ne a gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka, wanda tsohon coachin kasar Clarence Zidov ya jagoranta a shekarar 2019 nan. Coach Umaru na kasar Jamhuriyar Kamaru ya yi mana tsokaci kan yanda hukumar kwallon kafar Fikafu take zawarcin Patrick Boma din.
Kasan shi yanzu abin da yake akwai shine yanzu kowanne kasa sai kaga tana so ta dauki tsohon dan kwallo saboda ya rika koyarwa. To ni dan matsala da naga zai dan samu saboda shi Patrick Boma tun da ya tsayar da shanin kwallon kafa bi taba ku daukan wata ekip ya koyar ba. To ban sani ba ko yana da diplom ɗinsa na koyarwa, to wannan ne bamu sani ba. To amma kam inda ana so a tattara hankalin yara, ana so a tafiyar da sha'ani wanda yake kwarewa na sanin wasa, wanda an san cewa wasa idan dai ina da ƙarfi an san yadda za a yi a taro ta, to kaman Boma kam zai iya. To sai dai kana kasanmu za a bar shi, za a bar masa hannu ya zauna ya samu ya yi abin ya ɗauki wanda ya ci su yi wasan anan magana take. Domin kasan in an ɗauki Turawa sun zo ba a yi musu tilar, don saboda an san su Turawa ne, in baka wasa an zo ya tsabto shi da yake ɗan ƙasa ne ɗan Kamaru, da akwai abokanai da abin da za a kira shi yaya ka ga wane ya ga. Ko ba wani abin nan ba, ko kuma minista ya zauna ya kira shi kaga zai dan tilasta masa wani abu, to wannan ne kawai nake tsoro.
Masu harsashe suna ganin cewar dai matsalar cin hanci da karfar rashawa ne ya mamaye manyan jagororin Indomitable Lions din, amma masu magana suna cewar sai an gwada akan san na kwarai. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Mun gode Malam Garba. Aimin afuwa ɗazu na yi kuskure wajen faɗin lokaci. Yanzu lokaci a nan na cewa ƙarfe 5:00. Kafin mu ƙarƙare shirin ga taƙaitattun labarai.
To a taƙaice, yawan mutanen da suka mutu dalilin ɓarkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Congo ya kai 2,000 a cewar wani rahoton da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar a yau Juma'a. Hukumar ta ce yau mutanen da aka tabbatar da kamuwarsu ita ma ta cira, inda ta kai sama da 300,000. Yau Juma'a hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukaciyar guguwa. Prime Minister Pakistan ya yi kira ga 'yan ƙasarsa su baiwa 'yan yankin Kashmir haɗin kai ta hanyar fitowa su tsaya kofar gidajensu da shagunansu da ofisoshinsu har na tsawon mintuna 30 a yau Juma'a, sai dai yawancin mutane sun yi tambayar ta ya wannan abu zai taimaka wa 'yan yankin Kashmir. A makon da ya gabata ne tsohon mataimakin shugaban ƙasar Venezuela ya cancanci Amurka bayan da gwamnatin Trump ta saka sunan shi a tare da Mark Jose Lopez, ɗan kasuwa a Venezuela, a jerin sunayen da mutanen da ake nema ruwa a jallokan laifukan fasakwabarin miyagun ƙwayoyi da halarta kuɗin haram.
To masu sauraro, aka ce laifin daɗi ƙarewa. A nan za mu dasa aya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin ciki har da demokuraɗiyya a yau, wanda Madina Dauda ke gabatarwa. A koda yaushe kuke da bukata za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni, da injiniyanmu yau Craig Burns, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu kwana lafiya.